tsakiya da kuma kudancin kasar Mexico. Shugabannin biyu a wata hirar wayar tarho sun tattauna akan hada hannu wajen samar da sabuwar hanyar magance matsalar bakin haure a yankin, wadda za ta samar da wasu dabaru maimakon bin hanya mai cike da hadari zuwa Amurka, a cewar takaitattun bayanan hirar wayar da wani kwamitin Biden ya bada. Shugabannin biyu sun kuma ce suna muradin tankarar dalilan da ke sa jama'a yin kaura a El Salvador, Guatemala, Honduras da kuma kudancin Mexico.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, bayan da iyayen ɗaliban makarantar sakandaren garin Kankara suka yi ikirarin cewa ba za su yadda 'ya'yansu sake zuwa makarantar da aka sace su ba, sai sun ga irin matakan tsaron da za a ɗauka. Yanzu haka hankali ya koma akan tunkarar matsalar fargaba da firgita da ke iya shafar rayuwar yaran idan ƙwararru ba su sa hannu don saita musu tunani da hankali ba. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Ƙwararru da masana tarbiyya da kuma ɗabi'a sun fito fili sun nuna cewa akwai muhimmancin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya da ta jihar Katsina su ɗauki matakan karkare tunani maras kyau da ya shiga cikin zukatan ɗaliban nan su sama da 400 da 'yan bindiga suka sata daga makarantarsu ta sakandaren kimiyya a Kankara ta jihar Katsina domin tabbatar da cewa wannan tashin hankalin bai shafi rayuwarsu a nan gaba ba. Malam Shehu Dan Daura ƙwararre ne akan tarbiyya da da'a da zamantakewa ta tunanin mutane. Ya yi mun ƙarin haske dangane da muhimmancin ɗaukar wannan matakin domin kada rayuwar waɗannan ɗaliban ta lalace, ganin irin masifun da suka gani a zahiri a idonsu kuma suka ɗanɗana raɗaɗin cutarwar da 'yan bindiga suke wa al'umma inda yake cewa.
Abin da ya kamata a yi kafin a kai su ko kuma lokacin da ake niyyar ko da an kai su gida ne a zama da cewa an bi su ana taimakonsu don yawanci da yawa daga cikinsu rayuwarsu ta canza. Wani yana ganin kila ma ga bindiga tana abin alfahari ya ji daɗi tunda wannan bindiga za ta iya zama to an zo an kore mu da bindiga ni ma bari in ɗauki bindiga. To wannan abin yana iya zama a cikin kai shi, yana iya kawo mashi zalunci a rayuwarshi ya ce zai zalunci wani, yana iya zuwa kamar gida ya ta mafarke wannan wulakanci da tafiyar da ya kuma abin har girman shi idan ba a sa hannu ko kuma aka samu irin mu ba wanda za su zauna da su a taimaka musu.
Malam Shehu Dan Daura kenan ƙwararre akan ilimin ɗabi'a ta bil'adama a tattauna da ni da shi a Abuja. Shi kuwa babban sakatare a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Katsina Dr. Kabir Mustapha ya mun ƙarin haske akan irin matakin da gwamnatin za ta ɗauka bayan da aka karɓi yaran nan aka duba lafiyarsu kuma aka haɗa su da iyalinsu domin shi ne mataki na farko da zai kawo kwanciyar hankali gare su.
To wannan haɗin da ake masu a nan Hajj Camp ya gaskiya tausa zukatan yaran nan sun komo hayyacin su kwarai. Daga nan kuma gwamnati ta yi kokari suka shirya aka ba su kayayyaki da za su dan duk sun zo da kayayyakin su NCR ga gago da sauransu. To ko shi wannan da aka yi ya ƙara nuna musu lallai ana da kauna a gare su tunda yanzu hutu suke yi kuma maganganu da aka yi da shi mai girma gwamnati da ya magana da kuma shi shugaban kasa da ya magana ya nuna musu cewa wannan abu ya same su ibtila'i ne yanzu kuma su kokari su maida shi bayan su sa abin da ke gaban su karatu shine abin da za su yi. To amma abin da zamu ce komawa su makaranta shine zai zama abun damuwa a gare mu don ranar da za su koma makaranta za su fara tunanin ko wannan abin zai same su. Na tabbatar da waɗansu za su yi kwanakin su ko koma makarantar nan ba tare da sun samu sun yi bacci ba. To amma abin da za a yi ko koshin da muke yi shine na cikin makarantunsu in suka koma makaranta za mu rinka tura kaman psychologist su je su rinka ba su lecture kaman a assembly a ɗanyi musu lecture kullum na abubuwa da za su zama su rinka amfani da su don su kau da wannan tunani a cikin zukatansu.
Dr. Kabir Mustapha kenan a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga muryar ɗauke da ƙarshen labaran duniyar.
Yayin da ya bi ta yankin tekun Taiwan da ake takaddama a kansa a jiya Asabar a cewar rundunar sojan Taiwan ɗin tana mai yin Allah wadai da irin wannan tafiyar a matsayin isar da wani saƙo ga masu goyon bayan 'yancin Taiwan. China wacce ke ikirarin bisa demokradiyya ita ke da iko da Taiwan a matsayin yankinta. ta ci zafin ci gaba da bada goyon bayan da Amurka ke yi wa tsibirin, ciki har da saidawa hukumomin yankin makamai da kuma tura jiragen yakin Amurka bi ta yankin tekun Taiwan, abin da ya ƙara sa dangantaka tsakanin China da Amurka ta yi tsami. Sojojin ruwan Amurka sun ce jirgin ruwan na kakkaɓe makamai masu linzami na USS Mustang ya kai wata ziyara ne da dama yake yi a ranar 19 ga watan Disamba bisa ga dokokin ƙasa da ƙasa. Wannan shine karo na 12 da sojojin ruwan Amurka suka bi ta yankin tekun a wannan shekarar. Sojojin China a wata sanarwa sun ce dakaransu na sama da na ruwa sun bi jirgin tare da sa ido a kansa. Asusun kula da yara na Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF ya cimma wata yarjejeniya da 'yan Taliban a ƙasar Afghanistan da yaƙi ya daidaita don buɗe makarantun karkara da ba na gwamnati ba a wuraren da ƙungiyar ta masu zafin kishin addinin Islam suke iko da su. Yara maza da mata 'yan Afghanistan 140,000 ne za su ci moriyar shirin, a cewar Sam Mort, shugaban harkokin sadarwa na cibiyar a ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya, inda aka kiyasta yara 3.7 million ne ba sa makaranta. Ta hanyar wannan shirin, asusun UNICEF zai taimaka wajen buɗe makarantun karkara da ba na gwamnati ba guda 4,000 a faɗin lardunan Helmand, Kandahar, Uruzgan da Faryab, lardunan da 'yan Taliban ke iko da su, abinda Mort ya faɗawa muryar Amurka kenan.
Sanin murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. A yayin da ya rage mako guda a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki, ƙungiyoyin fararen hula na ci gaba da jan hankulan 'yan ƙasar game da muhimmancin zaɓe na gari sakamakon lura da yadda wasu 'yan siyasa ke amfani da kuɗaɗe wajen sayen kuɗaɗen talakawa a maimakon su dogara akan manufofin siyasa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sule Mumuna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rashin sanin muhimmancin ƙuri'a a wajen mai ita wata babbar matsala ce da aka gano cewa tana mayar da hannun agogo baya a yunkurin damƙa al'amuran mulki a hannun jama'a. Sabili kenan kungiyar farar hula ta MPCR ta kaddamar da wata gagarumar kamfe da nufin waye kan al'ummar Nijar ta yadda za su kare kansu daga fadawa tarkon 'yan siyasar da suka maida cinikin ƙuri'a sana'a. Alhaji Nuhu Muhammadu Arzika shine shugaban wannan kungiya.
Menene muhimmancin zabe? Me ya kamata a zaba? Waye kamata a zaba? In ana zancen shugaban kasa, in waye kamata a zaba? In ana zancen 'yan majalisa, waye kamata a zaba? Kani aiki ne ake 'yan majalisa? Kana ganin yanzu aka zabe mutane, sai su maida abun ma kawai ma ammace al'ummar ta zabe su, sai su maida abun kamar na siyasa. Kai ga shi an jami'a 'yan majalisa ta ai gwamnati mu ne. Ai gwamnati na kasa ne. Kowa ya gane abin da muke yi, ba ya yi wa a samu mugayen shagoyi paske mutane sun san wani za su zaɓe.
Ɗan takarar zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar RSD gaskiya, Dr. Hassan Malam Gamkale, na daga cikin 'yan siyasar da suka halarci wannan muhawara, wacce ya ce bayanan da suka fito a yayinta na fayyace zahirin abubuwan da ke faruwa a fagen siyasar wannan ƙasa.
Na yadda da abin da sun ka fara 100% sun kasan da tana son masu gyara, tana son ta samu waɗanda ya jajirce masu ya tabbatar da gaskiya cikin tahiyar rayuwa. Rashin hukunta da laifi shi ga sa laifi a ci gaba da yin shi, inda ana hukuntar da waɗanda gabatuwa bisa cewar sun yi laifi tunda bisa ga dokokin ƙasa da ƙasa laifi na bisa dokokin addini laifi ne. Wani a da hurumin hukuntar da mai laifi sai wanda Allah ya ba wannan hukunci su ne alƙalai. Kenan 'yan alƙalai sun ga ta tsaye doka ta yi aikinta, wannan abu ana magani.
Matasa na daga cikin rukunin al'umma da aka fi yawo da hankalinsu a lokutan zaɓe, duk kuwa da cewa da bazarsu ake rawa wajen neman yardar al'umma. Saboda haka tsohon sakataren kungiyar ɗaliban jami'ar Yamai Ismaila Muhammadu ke jan hankula game da nauyin da ya rataya a wuyansu don tabbatar da demokradiyya a ƙasar ta Nijar.
Aikin da suke sa matasa ba su sadiya su, diyansu suna gasashen turai suna karatu, sannan matashi wanda ake ba shika ko 200 ya je ya yi kuwa ko kuma ya je ya yi zaɓe ya san da in ya amshi kuɗin nan ya zaɓe abinda ba shi a daidai ba, ya ci amanar kanshi, ya ci amanar ƙasa, kuma ya ci amanar al'umma, saboda zai zaɓi wakili wanda ba adali ba, zai je majalisar dokoki ko kuma zai shugaba su ta hanya ta cin amana da rashin imani
kakakin hukumar zabe na figo da ke daya daga cikin waɗanda suka gabatar da kasida ya jaddadawa mahalartan wannan muhawara cewa hukumar Seni na ci gaba da daukar matakai don ganin zabubbukan na ranar 27 ga watan Disamba sun gudana a karkashin doka daidai da abubuwan da kundin tsarin mulki da kundin zaben Niger suka tanadi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Sulaiman Mumuni Barma ma'aikatar masana'antu da cinikayya da saka hannun jari a Nigeria ta dukafa wajen hada kungiyoyi na manoma da ƴan kasuwa da ma na masu sarrafa amfanin gona a kasar da zumar taimakawa wajen bunƙasa harkokin su ta hanyoyi da dama a ƙarƙashin wani shiri ma'aikatar ta kaddamar da wasu ƙarin kungiyoyi na albarkatun noma kamar na tafarnuwa da zabibi da ake kira turmeric da turanci daga Abuja ga rahoton wakiliyar mu Shamsiya Hamza Ibrahim
a kokarin karkatar da akalan tattalin arzikin Najeriya daga dogaro da man fetur da kasar ke yi inganta fannin albarkatun noma da haɗar manoman guri guda a matsayin kungiya don duba ayyukan su da taimaka musu wajen bunƙasa kayayyakin noma yasa ma'aikatar masana'antu da cinikayya da saka hannun jari a kasar ta dukufa wajen hada waɗannan kungiyoyi Dr. Nasiru Sani Gwarzo shike zama babban shugaban ma'aikatar
mukan yi la'akari da muhimmancin shi amfanin gona da za a bunƙasa sai mu gayyato irin mutanen da muka sani suna wannan harka sai mu ba su shawara cewa su yi amfani da damar su kuna masu sarrafa wannan abin amfanin gona sai su hada kungiya kuma su tattaro ƴan uwansu da abokai na masu irin wannan sana'a sai su zo sai mu hada su da haɗaɗɗiyar kungiya ta kayan amfanin gona wacce muke kira fakar su kuma za su yi musu bita su koya musu dabaru na zamani na yadda ake bunƙasa nan harka to idan suka gama yin haka sai kuma su ne tattaro hankalin su wuri guda gaba daya a kasar to idan suka samu kowace jiha an samu wakili sai aka fa musu kungiya ta kasa baki daya domin damar mu doka ce sai an kafa kowace jiha dan ba kowane amfanin gona ne ake samu sa kowace jiha ba amma muka samu akasari sun hadu sai mu tallafa musu su yi zabe kuma mu muke ba da izini na wato yin register kungiya ta kasa idan muka rubuce su sai kuma a aika da sunayen su kasashe jihohi da ko ina inda ake amfani da wannan abun mu ba da har embassies ma ce to kungiya kaza ita za ci gaba da sarrafa kaza a Najeriya
kungiyar ƴan kasuwa manoma da masu sarrafa tafarnuwa a Najeriya na daga cikin kungiyoyin da aka kaddamar kuma shugabanta Alhaji Abubakar Muhammad Kantoma ya bayyana irin alfanun da kafa kungiyar ta su zai yi wajen samar da sauki ga ayyukan su
farko dai masu noman ta tukuna sai an inganta musu tsarin noman su samu musu iri mai kyau da yanayi mai kyau da za su iya noman da kuma kayan aiki sannan kuma mu inganta processing din ta irin sarrafa ta because ana sarrafa ta mai da ita mai ana sarrafa ta mai sadda ita kwayoyi na sha ana sarrafa ta ayi amfani da su wurin magunguna da sauransu wanda mu kawai abinda mutanen mu ke yi su noma sai ƴan kasuwa su sai su aje ta yi tsada sannan daga baya sai kaga an dauka an kai waje daga wajen kuma sai a saki sarrafota a saki dawo mun da ita so kusan suke cin riban mutanen mu wahala suke so shi yasa muka shigo ciki don mu taimaka ma kananan manoma din da yadda ma za su irin packaging din ta mu ga yadda za a yi tattala arzikin nasu ya fara karuwa sannan na kasashe ma ya karu ta hanyar fitar da kayan nan sannan a samu mu mutane ayyukan ta kafa kananan masana'antu na sarrafa ita wannan tafarnuwa
a nashi bangaren shugaban kungiyar ƴan kasuwa manoma da masu sarrafa zabibi wato turmeric a turanci a kasar honorable Minka Ilu Adamu Sule yayi kari da cewar
mu wannan kungiya muna da hangan gaba muna so yan Najeriya su san cewa wannan abu ne muke da shi a kasar mu Najeriya muna ya tafi da shi duk duniya su san shi wannan duniyar ma suna zuwa suna neman shi shi ya muka roke shi ita ministry su taimaka mana mu gane cewa mu je har wajen mu je mu gani inda yake da shi don a duniya muni number na uku a noman zabibi na farko muni stakeholders na kowane area wajen da ake noman shi in kin lura ina ji cikin duka kungiyoyin duka muni kada ina ji mun je har to the grassroots mun doke ma wani baya ma komi amma aikin shi noma ne mun ka dauko shi muka sashi a nashiyar zakati to kin gani wannan kin zan mun nuna ana tafiya tare da su kuma a cikin mu akwai yan kasuwa a cikin wani aikin su kasuwanci ne muna da su duka kuma mun dauko su muka sasu a cikin wannan kungiya don a tafi tare
ana dai sa ran waɗannan kungiyoyi za su tsara wani kundi na tsawon shekaru 10 da za su bi wanda zai kai kasar ga samun nasara a wannan fanni Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Nigeria
madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma san koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo
jama'a masu sauraro barkanku da warhaka sunana Madina Dahiru mai shanu a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk lamarin da ya shafi yanar gizo. A yau shirin zai karkata ne zuwa siyasar nan kasar Amurka, inda a cikin makonni biyu da suka gabata